sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan la'asariya Asabar 21 ga watan Oktoba shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 16 21 25 da kuma 60 a jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a Sarauniya Nomad Dalol da Niya sai kuma Alpha Radio a birnin Kumasin Ghana yayin da duniyar gizo ta internet kuma za iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Barkamu da wannan lokaci. Baba ya kuma kiri ne tare da Sahabu Aliyu zamu gabatar muku da shirin mu na warhaka. Kafin ku ji rahotanni da muke dauke da su ga kanun labarai.
An kai wani harin kunar bakin wake a Kabul na kasar Afghanistan aka halaka mutane 15 da jikkata wasu hudu. Akalla yan sanda 30 ne a Masara kashe a musaruta da mayakan saka a yankin hamadar kasar. A farkon daren jiya Juma'a kuma tankunan yakin yan tawayen Kurdawa Iraki da ake kira Peshmerga suka fara barin wuta kan wani gari dake hannun gwamnati.
To ko bayan kun gama jin labaran za ku ji cewar wasu yan ta'adda a jamhuriyar Niger sun kai hari akan jami'an tsaron kasar a yau Asabar. Rahotanni dai sun ce an kashe wasu jami'an tsaron. To ko wani irin matakai ne jami'an hukumomi suke dauka a kasar?
Waɗanda an ka ba wannan yauni na tsaron kasa za mu kiran su mu tantamna bisa ga wannan harka mazajen da mun ka kai ga hujan hama ya kamata a ce yau duk wani abu in ya faru suna bisa ga samun galaba.
Muna kuma da rahoto daga jihar Ogun Najeriya inda rundunar yan sandan jihar ta kama wata mata da mijinta masu satar kananan yara. Sannan kuma muna dauke da shirin mu na amsoshin tambayoyin ku da kuma sakonni da ku kuka aiko mana amma duk sai bayan kun gama shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Wani harin kunar bakin wake da aka kai a Kabul babban birnin kasar Afghanistan ya kashe akalla mutane 15 jikkata wasu mutum hudu. Babban jami'in yan sanda mai kula da sashen binciken laifuka ya wato General Salim Almas Kabul ya faɗa a muryar Amurka yau Asabar cewa dan harin kunar bakin wake ya tada nakiyoyi da aka sakaya a farmalar sa a gaban motar daliban makarantar soji da ake kira Marshal Fahim da misalin karfe 4 na yau. Yace yan sanda sun killace wurin kuma ana kan bincike. Babu wata kungiya da ta fito nan take ta dauki alhakin kai wannan hari. Duk da haka mayakan sakai na kungiyar Taliban galibi sukan auna hare-hare kan sojojin kasa da kasa da kuma dakarun kasar. A halin da ake ciki kuma yawan waɗanda suka halaka sakamakon harin kunar bakin wake da aka kai kan masallatai biyu a birnin a wato masallatai biyu a Afghanistan din jiya Juma'a ya kai 72. Masallacin yan Shi'a a birnin Kabul shine harin farko da aka kai wanda ya halaka mutane 39 ya kuma jikkata wasu 41. Hari na biyu kuma an kai shi ne a masallacin yan Sunni a Lardin Gor da ke tsakiyar kasar wanda ya halaka akalla mutane 33 ciki har da wani shugaban yankin wanda dama shi ne aka auna harin a kansa. Akalla yan sanda 30 ne a Masar aka kashe a musaruta da mayakan saka a yankin hamadar kasar da ke yammaci. Jami'ai suka ce an bude wa yan sandan ne wuta lokacin da suke neman yan wata kungiya da ake kira Hasim wacce ta dauki halakin kai hare-hare a birnin Alkahira a bara. Jami'ai suka ce wasu jami'an tsaro 8 sun jikkata a harin wadda ya auku a gundumar da ake kira Al-Wahatul Bahariya mai tazarar kilomita 135 kudu maso yammacin birnin Alkahira. Wata sanarwa da ma'aikatar cikin gidan kasar ta bayar ta tabbatar da hukumar lamarin amma bata bada adadin waɗanda suka halaka a duka sassan guda biyu ba. Ma'aikatar ta ce dai an kashe mayakan sa kai da dama. A farkon daren jiya Juma'a tankunan yakin yan tawayen Kurdawa a Iraki da ake kira Peshmerga suka fara barin wuta kan gari da ake kira Altun Kopri dake hannun dakarun kasar yayin da aka ji amon wutar bindigogi a kofar shiga wannan gari. Mayakan sa kan da na wato mayakan sa kai na farar hula na Kurdawa suka bazu bayan rumbuna yayin da motocin yan jarida suka fara gudu domin kaucewa harbe-harben su kuma motocin mayakan sa kai na Kurdawan suka danna gaba. Tun a safiyar jiya ne dakarun sassan biyu suke fafata bayan da dakarun Iraki suka danna ta arewa daga birnin Kirkuk birni mai arziki mai da suka kwato a makon jiya suka doshi birnin Erbil babban birnin yankin Kurdawa. hukumomin kasar da ke Baghdad suka ce za su mamaye duka sassa da ake rigima a kansu da zummar mai da sassan da na Kurdawa su ai wato suke iko kai zuwa ga inda suke a shekara ta 2003 wasu mayakan sa kai da farar hula na Kurdawa suka fara fargabar cewa Baghdad tana son ta zarce nan ta hada har da Irbil sai dai wasu kuma suna ganin da wuya hukumomi da suke Baghdadin su nemi yin haka domin sanin waɗannan wurare an fi shekaru 25 ana wato suna cin gashin kansu labaran duniya ke sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka nan Washington DC ranar litinin mai zuwa ke sa ran kaddamar da asusun neman tallafi na ƙasa da ƙasa na dala miliyan 434 a birnin Geneva domin aka za a yan gudun hijira na kabilar Rohingya waɗanda majalisar ɗinkin duniya ta ce adadin su ya kai 1589 na waɗanda suka tsere daga Myanmar zuwa Bangladesh daga ranar 25 ga watan Agusta kakakin majalisar Farkan Haga ya gaya manema labarai cewa sama da rabin su suna zaune ne a wani makekin sansani da ake kira Kutupalog inda masu aikin agaji suke aiki domin inganta halin zamantakewa da suka hada da hanyoyi da wasu wajiban muhalli a watan jiya ne shugaban wata kungiyar agaji ta kasa da kasa da ake mai suna Eric Paul Schwartz ya kai ziyara a Bangladesh don a farkon watan yace bayan da ya zanta da wasu yan gudun hijiran sa gano ya al'amari da ya fito fili cewa abin da ke faruwa a Myanmar kisan kare dangi ne ko kabilanci tsantsa a wurin kamar yadda ya ga wata cibiya mai tsara manufofin harkokin waje ta Amurka da ake kira Council on Foreign Relations a New York Paul yace babu zato babu tsammani sojojin Myanmar sai su kai hari kan kauyuka idan mutanen suka fara gudu sai a bude musu ta Majalisar Dinkin Duniya da kungiyoyin agaji suna na kasa da kasa suna gwagwarmayan ganin sun biya wa yan gudun hijiran muhimman bukatun rayuwa waɗanda kullum yawan su yake ƙara ƙaruwa Dubban yan Somalia ne suka hallara jiya Juma'a a wurin da aka kai mummunar hari ranar Asabar da ta shige inda wata motar da kun kaya wacce aka dankara a nakiyoyi ta bindiga a Mogadishu babban birnin kasar ya halaka mutane da suka kai 358 a daidai lokacin da mazauna birnin suke nuna alhini da karrama rayukan da suka salwanta Prime Minister kasar ya bayyana cewa ana sa ran shugaban kasar zai bayyana ayyana yaki kan masu tsauraran ra'ayi na kungiyar Al-Shabab wacce gwamnatin take azale fi na kai wannan hari a kanta kakakin rundunar mayakan kasar Captain Abdullahi Iman ya ga kamfanin jallancin labarai na Associated Press cewa sabon farmakin zai hada da yankurin tusa kyar mayakan Al-Shabab din daga babbar tungar su dake yankunan Shabelle biyu inda mahukuntan kasar suka hakikance daga can ne aka kitsa kai wannan hari
kuma da labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Da sanyin safiyar yau Asabar ne wasu ƴan bindiga suka kai harin ta'addanci akan barikin sojan Ayoro dake yankin Tilbury a Jamhuriyar Niger inda suka halaka jami'an jandarma da dama kafin su arce da su koma inda suka fito yayin da jami'an runduna ko kuma jami'an tsaron kasar Niger suka aike da jirgin sama don ganin su waɗannan maharan ba su sha ba ga wakilin Muslim Muni Barma daga birnin Yamai da ƙarin bayani
Bayanan da na tattaro can da nan na cewa a wajejen karfe 6 na safiyar wannan Asabar ne wasu ƴan bindiga da suka ƙetaro daga kasar Mali akan babura suka bude wuta akan rundunar tsaron jandarman garin Ayoro dake a tazarar kilomita 200 a arewa maso yammacin birnin Yamai inda suka yi nasarar halaka jandarmomi akalla 10 dan majalisar rukokin kasa daga yankin Tilbury Honorable Karimu Burayma ya yi min ƙarin bayani
ni ma karhe 7:25 ina gida sai an kira ni an kace an yi hari a Yaro har da an kashe kamar mutum 10 na jandarma kuma masu motar nan suna sun kawo harin nan an same su ko ba same su ba sun dai ce lokacin da sun fita cikin Yaro kusa da yasan mutane a Yaro sun kace suna gaji kukan bindiga wannan ba mu samu labarin su ba mu sani ko sojawa da bisa suna sun ka hadu da su ko suna sun kizi dadi suna ga buga binigoji a yanzu kura ya laha tunda su in sun zo su bai wuce minti 20 ko 25.
Sakamakon wucin gadi daga wata majiyar tsaron kasar Niger ya tabbatar da mutuwar jami'an tsaron jandarma 10 a sanadiyar wannan hari. To amma ba wata cikakkiyar masaniya game da yawan waɗanda suka jikata, kuma a cewar wannan majiya atake aka bi sawun waɗannan mahara, matakin da ake kallon sa tamkar kariya bayan bugo.
Jirgin saman nan na mu bamu yarda da su ba. In gaskiya na minti 10 ko minti 7 da rabi suna kai yaro ko a wuce yaro a zo a kashe su.
Harin bai shahi horar hula ba.
Wadanga in su zo bai ta wurin farin fuda. Wurin sojawa ko zandarma ko guard suna kashe.
Su yan ta da ba kashe musu mutare ba kenan.
To wallahi bamu samu wannan labari ba.
Juyayi akan wannan al'amari yasa majalisar dokokin kasa dage taron muhawar da ta tsara gudanarwa a yau Asabar akan matsalar makamashin da Niger ke fama da ita. To amma a ɗaya dabara kwamitin 'yan majalisa masu kula da sha'anin tsaro ya kira taron gaugawa. Honorable Hamma Asa shine shugaban wannan kwamiti.
Menene ya kamata da mu da su a gaugauce mu yi tunani mu ga matakan da kuma sabin da ya kamata a ɗauka shi mai an matsala. Menene ya rage, menene ƙarfinmu, menene rashin ƙarfinmu, duka waɗannan abubuwan suna kuma iske yanzu muna nazari bisa gare su da 'yan majalisa. Kuma bayan mun kare su ministoci waɗanda an ka ba wannan yauni na tsaron ƙasa, za mu kiran su mu tantamna bisa ga wannan harka. Mazajen da mun ka kai ga hagen fama ya kamata a ce yau duk wani abu in ya faru suna bisa ga samun galaba.
Yanzu yanzu kenan gwamnati ba wani bayanin da ta yi muku.
Bayani muna shirin shi, labari ne muke ji kamar hakan ga yake hituwa daga can wajen inda abun ya faru.
Wannan hari da ya rutsa da jami'an tsaron jandarma a Yaro ya wakana ne kwana ɗaya kacal bayan da majalisar rokokin ƙasa ta amincewa matakin tsawaita dokar ta ɓacin da gwamnatin Niger ta kafa a yankuna uku na ƙasar, cikinsu har da arewacin Tilaberi, yankin da ko a farkon watan nan na Oktoba wasu 'yan bindiga suka kashe sojojin Amurka hudu da takwarorinsu na Niger hudu a yayin da suke sintiri a wajejen ƙauyen Tongo-Tongo. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Allah, 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 haɗa kanmu a firkanmu sojuna, manufarmu a nan da mu tanga.
To madalla a gaida Sule Mumuni Barma. A Najeriya kuma satar ƙananan yara na ci gaba da ƙaruwa a wasu sassan ƙasar. Hukumomi kuma sun ƙara ƙaimi don ganin an kawo ƙarshen wannan abu. A jihar Ogun, Najeriya, runduna 'yan sandan jihar ta tabbatar da kama wasu masu satar ƙananan yara. Ga wakilin mu Hassan Umar Tambuwal da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Rundunar 'yan sanda ta jihar Ogun ta kama wasu mata da miji da ma wata mace masu satar yara ƙanana. ASP Abimbola Oyeyemi, kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Ogun ne, ya shaidawa muryar Amurka hakan ta wayar tarho.
A woman and husband were arrested. We saw them with about a 4-year-old child. You know that I think about 2-year-old child.
Okay.
They are not the parents of that child. We got them arrested and they have made use.
ASP Abimbola Oyeyemi yace sun kama wata mata da mijinta, sun sato wani yaro dan shekaru 2 da haihuwa kuma ba dan su bane, da sun ka kama su sun yi musu bayanai masu amfani. Sun ce suna da hannu a satar yara da yawa. Matar ta shaidawa 'yan sanda cewa ta sato wasu yara a birnin Ibadan a jihar Oyo, har yanzu kuma suna binciken su. Kuma a kimanin makonni 2 da sun ka wuce an kama wani mutum da yara guda 5. Kakakin 'yan sandan yace tuni suka kai shi a kotu. ASP Abimbola Oyeyemi ya buƙaci iyaye da su kula da yaransu. Haka ma na tattauna da wani da an kasa cewa diyarsa.
Sabo,
ku kai mazauni wani gari ne?
A Ibadan.
Gaskiya ne an sace maka diya?
Kwarai kuwa.
Me sunan yarin ka da an ka sace?
Hawwa'u.
Kamar shekarunta nawa?
Shekara 4 gare ta.
A ina an ka sace ta?
A gida ne, bayan gida haka ta fita wurin wanke fuska, ta ɗauki buta ta fita. To daga nan dai ko da aka ga ta daɗe bata dawo cikin ɗaki ba, uwar ta tabbi ta duba ba sai ta samu buta kawai aje. Ta leƙa duk inda take tsammanin za ta ganta, bata ganta, sai ta dawo sai take cewa to yau ko ban ga yariya ba. Shine aka yi kururu aka kira mutane muka duba har muka gaji ba mu ganta ba.
Da dare ne ta fito wankin baki ko da safe ko da rana?
Da safe bayan sallar asuba. rana ta fito.
Kwanaki nawa kenan yanzu da yarinyar da aka sace ta?
Kwana uku.
To ka kai kara wajen yan sanda?
An kai.
To me yan sanda suka ce ma?
To abinda suka ce dai kawai sun rubuta takardu suka yi sigina suka ce insha Allah idan suka ji labari za su zo su faɗa ko kuma mu muka samu labari mu je mu musu bayani.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To madalla a gaida Hassan Umar Tambuwal. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko karfe 11 kenan da minti 15 na safe a nan Washington, kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. To yau za a ji ansar tambayar su Idris M. Idris Damaturu, mai son sanin tarihin gidan adana kayan tarihi na Timbuktu wanda ke kasar Mali, da kuma malama Balkisu Mudassir Muhammad Tafa Balewa, da Malam Usman Shitu Mahuta, ɗalibi a Jami'ar Usman Danfodiyo da ke Sokoto, da su kuma ke son ƙarin haske kan tsarin mulkin gurguzu da na jari hujja. To bari mu fara da tambayar Malam Idris M. Idris, mai son sanin tarihin gidan adana kayan tarihi na Timbuktu wanda ke ƙasar Mali. Idan mai tambayar na saurare, to ga jami'i a cibiyar adana kayan tarihi da ke Abuja, Malam Sani Balankaro zai baka ansa.
To, shi wannan gidan tarihi na Timbuktu ko kuma Timbuktu da ake kira a yanzu, ya samo asali ne tun ƙarni na 11. Kafin mu bada amsa akan wannan gida na tarihi ko kuma ita wannan cibiya ta Timbuktu. Wato, birnin Timbuktu. Asalinsa an ce da daji ne tekar. Kuma an ce kilomita 13 ne dab da kogin Naija. To, wannan guri wajajen an ce ƙarni na 11 babu kowa a cikinsa. Sai makiyaya sai suka fara zuwa gurin a shekara ta 1100. To, a hankali gurin yana haɗuwa ƙabilu daban-daban suna zuwa wajen, kamar su Mandinka, Bambara, Malinke, Saminke da sauransu. Sai waje ya yi waje. Saboda haka sai aka fara samun masana malamai suka fara ziyartar gurin. To, a hankali kuma sai wajen ya juye ya zama wajen kasuwanci. Ana kasuwanci tsakanin mutanen Algeria da Tunisia da Libya da su mutanen wannan wajen. Saboda wajen ya kasance a tsakiyar daular Mali ta wannan lokaci. Ana kawo kayayyaki daga Bahar Rum kamar gishiri, tufafi, littattafai da dabino da bayi a zuwa siyar. Kuma 'yan kasuwa daga wajen fuskar Ghana haka da kudancin Afirka ta yamma sukan ɗebo kaya kamar zinariya, kamar hauren giwa, kamar goro da bayi su ma su kawo Timbuktu a siyarwa. Wannan sai ta sa Timbuktu ta samu haɓaka. Timbuktu ta samu haɓaka ta kai inda ta kai, sai kuma ta zama cibiyar da kusan kowa yake hanƙoren ya mallake ta a wajen ƙarni na 13. Duka masarautun da suke kewaye da ita, masarautun Mali, masarautun Sangai da su Bambara sai suka riƙa yunƙurin su mallake ta. Saboda haka aka yi ta yaƙi-yaƙi, yau tana hannun wannan gobe tana hannun yanta. Amma a zamanin sarkin Mali Mansa Musa shine wato aka ce Timbuktu ta haɓaka. Ta kai inda ta kai har aka sami wannan guri da ake kira Jami'ar Sankore. Wato cibiyar adana bayanai. Amma asalin gurin babban masallaci ne. Malamai suke haɗuwa a wajen, ake rubuce-rubuce, ake karance-karance, ake yin musayar ra'ayoyi da kuma bita na ilimi. Saboda haka wannan guri da ya shahara sai ya rika ɗaukar hankalin masana iri-iri. Lokacin da shi Mansa Musa ya tafi aikin hajji a shekara ta 1324, an ce ya je Masar ya taho da malamai da kuma ta ƙasar Saudiya ɗin ya kawo shi. Waɗannan malamai su ne suka zo suka zauna a nan cibiyar da ake kira Sankore, suka yi rubuce-rubuce a kan fannoni da dama, fannonin fiqhi, fannonin hisabi da fannin tarihi da kuma fannin ilimin taurari. saboda haka Timbuktu ta samu haɓaka, ta samu ci gaba, sunan ta je ko ina, har ma ake cewa ita wannan gidan tarihi ko kuma jami'a, kuma a gurin wasu suna cewa jami'a ce, wasu kuma suna cewa gidan tarihi. Amma bai zama gidan tarihi ba sai da fara zama cibiyar ilimi, wato ita wannan cibiya ta Sankore. Kuma ganin gurin nan ya haɓaka, sai malamai daga ko ina suka riƙa tasowa suna shigowa, har ma wasu daga cikin suka shiga yawon yaɗa addini, kaɗan daga cikin kuma suna ɗaya daga cikin waɗanda suka yaɗa addini har a zuwa Kano da Katsina, wato ƙungiyar da ake kira Wangarawa ko Mallawa a shekara ta 1349 lokacin sarkin Kano Yaji Ɗanɗaniya. Irin waɗannan malamai sun fito sun zo har Kano da Katsina wajen yaɗa wato addinin Musulunci. An ce a kan hanyarsu ta zuwa Makka aikin Hajji, suka yi zango a Kano, suka saboda sarki saƙonsu na buƙatar yin Musulunta, kuma yin Musulunta ɗin kuma suka zauna suka ci gaba da aikin yaɗa addini a wajen a ƙarƙashin shugabansu Malam Abdulrahman Zaki. To wannan shi ne kaɗan daga cikin tarihin wannan gida na Sankore, kuma cikin ikon Ubangiji babu inda sunan wannan cibiya bai je ba a nan Afirka ta Yamma har zuwa ƙasashen Larabawa. Waɗansu ma a tarihin sukan ce wai ta girme ita jami'ar Al-Azhar, amma wannan batu bai tabbata ba. Cibiya ce da ta samar da malamai iri-iri da masana, kuma wasu sukan zo daga cikin su shigo su fita, su shigo su fita. Ɗaya daga cikin ma waɗannan masana akwai Sheikh Mukhtar Al-Kunti, ɗaya daga cikin waɗanda suka yi jihadi a Abidjan. Daga shi Malam Mukhtar Al-Kunti, wanda sananne ne a nan Afirka ta Yamma, a zamansa da fahimtarsa da addini ya yi rubuce-rubuce, an ce ya rubuta littattafai, ɗaya daga cikin tasirin zaman ita wannan cibiya kenan. Ya rubuta littattafai shi kaɗai sama da 300. To a cikin littattafan na 300 da ya rubuta, an ce abin da ya yi ta ƙoƙari ya nuna shi ne a lokacin ƙungiyoyin jihadi sun fito iri-iri a garuruka iri-iri kewaye da Mali nan kewayen Timbuktu. Sun Sheikh Mukhtar Al-Kunti a cikin rubutunsa ya nuna wa sauran malamansa 'yan uwansa cewa ɗaukar makami a fita yaƙi ba shi ne jihadi ba. Ya ce jihadi shi ne wato mutum ya mallaki kansa, ya gyara zuciyarsa. Gyaran zukata shi ne jihadi. In ka gyara kanka, to ka yaƙi zuciyarka daga lalacewa ko gurɓacewa, to wannan ma jihadi ne. Kuma a maimakon ɗaukar makami a fita a je a yaƙi a tilastawa mutane su karɓi, a ce sai sun karɓi addini su karɓi kiyama. Watakila irin bambancin irin wannan fahimta tasa da sauran waɗanda suke da wani ra'ayi daban, da haka watakila ta sa suka ga kawar da irin waɗannan cibiyoyi shi ne mafi alheri da abasu, saboda irin wannan bambancin na ra'ayi na fahimta a kan menene jihadi kuma menene kasudinsa. In baka manta ba, yan shekarun nan wasu daga cikin ƙungiyoyin da suke da irin wannan bambancin ra'ayi sun wato farmaki irin waɗannan wurare. Kuma shi wannan gida na Timbuktu, gidan tarihi na Timbuktu, yana ɗaya daga cikin wuraren da ake cewa wato suka sa a gaba saboda ɗan wannan bambanci na wato fahimta a kan menene jihadi da bambancin jihadi na yaƙi da jihadi kuma na gyaran zuciya.
Sai kuma ansar tambayar su Malama Bilkisu Mudassir Muhammad Tafa Balewa da Malam Usman Shitu Mahuta, ɗalibi a Jami'ar Usman Dan Fodiyo da ke Sokoto, masu son ƙarin haske kan tsarin mulkin gurguzu da na jari hujja. Idan masu tambayar na saurare, to ga ansar da muka sha bayarwa a baya. Da farko dai, kalmar komunisanci daga kalmar komunizm ce ta Turanci, wadda ke nufin tsarin gwamnati ko tattalin arziki da zamantakewa, wanda ke mallaka ma jama'ar ƙasa dukiya da ikon sarrafa su daidai wa daida, ba tare da la'akari da asali ko tasirin gida ko darajar rukuni ba. Tsarin na komunisanci dai saɓanin tsarin jari hujja ne, wanda ke mallaka ma mutum dukiya da ikon sarrafa ta gwargwadon zafin nemarsa. To sai dai duk da haka akan sami attajirai da matalauta a ƙasashen da ke bin tsarin na komunisanci, kamar yadda kuma akan so daidaita samu a ƙasashen da ke bin tsarin jari hujja. Ma'ana dai can ba a rasa ba mabambantan tsare-tsaren kan a risalan juna bisa ga bukatar rayuwa. To sai dai saboda kama da juna wani sa'in da kyar ake bambanta tsarin kwaminisanci da na gurguzu wato socialism wanda shi kuma ke yunkurin mallaka dukiyar ƙasa ga kowa daidai wa daida. Amma shi tsarin na gurguzu ya fi tsarin kwaminisanci sakin mara ga 'yan kasuwa da ƙwararru. Ƙasashen da ke bin tsarin kwaminisanci a yanzu sun haɗa da China da Cuba da Laos da Korea ta Arewa da Vietnam. Tsoffin ƙasashen kwaminis waɗanda a yanzu au suna tsaka-tsaki tsakanin kwaminisanci da gurguzu, au suna kwatanta wani abu mai kama da demokaradiyya ko tarayya sun haɗa da Armenia da Azerbaijan da Belarus da Estonia da Georgia da Kazakhstan da Kyrgyzstan da Latvia da Louisiana da Moldova da Russia da Tajikistan da Turkmenistan da Ukraine da Uzbekistan waɗanda duk ɓangarori ne na tsohuwar tarayyar Soviet tuni dai Russia ta zama tarayya. Sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ansar wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Malam Sani Ballankaro da ke Abuja wanda ya ansa mana tambayoyin da wanda ya haɗa mana sautin da kuma injiniyanmu, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya lau.
To madalla, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana. Zan fara ne da saƙon Baffa Haruna Badoga, ya ce assalamu alaikum VOA Hausa. Muna jajanta wa 'yan uwa da dangogin waɗanda suka rasa rayukansu a harin kunar bakin wake da 'yan ta'adda suka kai a wani masallacin 'yan Shi'a da ke birnin Kabul na ƙasar Afghanistan. Muna fata Allah ya ƙara shiga tsakanin nagari da mugu, amin. Sako na gaba na cewa hakika akwai buƙatar hukumomi a jihar Gombe da ma na gwamnatin tarayya su ɗauki matakin kaiwa al'ummar yankin Kaltungo waɗanda macizai ke yi wa barazana ɗaukin gaggawa. Domin bai kamata hukumomin su zuba ido macizai na yi wa al'ummar wannan yankin kisan ɗaiɗai ba. Daga Mahmud Salu Kaura na Moda Zamfara. Wannan sako na cewa hakika harin kwantan ɓauna da aka kai a ƙasar Masar wanda ya sanadiyyar mutuwar 'yan sandan ƙasar guda 54 ba ƙaramin abin takaici da Allah wadai bane. Da fatan Allah ya ji ƙan musulmi, amin. Daga Comrade Salim Abubakar Imam Jingir, shugaban ƙungiyar muryar talaka reshen jihar Filato da Balavas direban tanka Jos. Wannan saƙo na cewa ina kira ga 'yan adawar ƙasar Kenya da su yi fatali da zaɓen shugaban ƙasar a karo na biyu da zai gudana, domin za ku ɓata wa kanku lokaci ne kawai saboda tarihi zai maimaita kansa ga wannan zaɓen. Daga Aliyu Usman Taka Lafiya birnin Kebbi. Sai kuma saƙon da ke cewa salamu murya Amurka, muna fatar ziyarar da shugaba Muhammadu Buhari ya kai a ƙasar Turkiya za ta yi amfani ga al'ummomin ƙasashen biyu, kuma muna fatan za su dubi maganar safarin makamai da ake yi. Sako daga Ibrahim Rabilu Tsafi da Muhammad Baban Yusra Gusau da Bala Yaro Mada jihar Zamfara. Sai kuma sako da ke cewa salam VOA Hausa, da fatan kuna lafiya. Jam'iyyar APC a jihar mu ta Katsina tsaye da gwamnati Masari a matsayin dan takararki a zaben shekarar 2019, da sanin talakawan jihar kika yi hakan domin dai iya sanin kanmu ne a zaben da muka yi a shekarar 2015. Talakawa ne suka zabi gwamnati Masari, ba jam'iyyar APC kadai ba. Sako daga Abba Sa'ad Mahuta. Sako mu na ƙarshe na cewa gwamnati Kanti Bello, kada ka dauki matakin kora irin na gwamnati Kaduna, domin mun ji kana faɗin cewa kashi 60 na malaman jiharka ba su cancanta da koyarwa ba. Sako daga Nasiru Kainuwa Hadija. To madalla, yanzu kuma ga labarai a takaice.
Hukumomi a Spain ko Andalusia suna wani taron gaggawa na majalisar ministocin ƙasar domin tunkarar rikicin siyasar ƙasar sakamakon yunkurin ɓallewar da yankin Catalonia mai ƙwarya-ƙwaryar cin gashin kai ya ayyana. Ranar Alhamis gwamnatin ƙasar ta fara ɗaukar matakai na janyewa wato ƙwarya-ƙwaryar cin gashin kai da yankin yake da shi, bayan da shugaban yankin ya alwashin ci gaba da ɗaukar matakai na tabbatar da 'yancin gashin kai na wannan yanki. Wani harin ƙunar bakin wake da aka kai a Kabul babban birnin ƙasar Afghanistan ya kashe akalla mutane 15, jikkata wasu hudu. Babban jami'in 'yan sanda mai kula da sashin binciken laifuffuka Janar Salim a Almas Kabul ya faɗa muryar Amurka cewa wani ɗan harin ƙunar bakin wake ne ya kai harin a gaban motar ɗaliban makarantar soji.
To duka-duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokacin. Sai kuma an jima za ku ji mu ɗauke da wasu shirin. Yanzu a madadin Sabu Ali da ya taimaka muka gabatar da shirin, da kuma wanda ya shirya ba da umarni Solomon Abu, sai injiniyanmu na wannan lokacin Mr. Juna Babaya kuma kiri ne ke sallama da ku a huta lafiya.